أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai Sunna TV, Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafis salih, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira, manzon rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da waɗanda suka bi su a tafarki nagari har zuwa ranar tashin alƙiyama. Idan kamar yadda kuka sani cewa muna da darasi ne wanda mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, muna tafiya da littattafai ne guda biyu. Littafi na farko Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, da kuma littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Wato darasin mu da ya gabata na 54, tunda wannan shine darasin mu na 55 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid ne wa ajibatuha, a ƙarƙashin mas'ala ta 214 da muka tsaya kanta, duk da yake akwai dan sauran bayani da muka ce za mu ƙara sai lokaci ya muna halinsa. Mas'ala ta 200 kenan, da 214 an gane ko shafi na 81 a taba'ar da take tare da ni. To, don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. To, wajen ayar da malam ya kawo a ƙarƙashin mas'ala ta 213, inda malam ya ce, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma allamtum min aljawarihi kenan wa uhilla lakum, domin ya ce yas'alunaka madha uhilla lahum, suna tambayar ka mi aka halatta musu. Qul uhilla lakum at-tayyibat, kace an halatta muku abubuwa dadada. Wa ma allamtum min al-jawarih, da abinda kuka sanar. Sai malam yace to shi abinda anka sanar da shi ai bai halatta a ci shi ba, sai anka kaddara wani abu da anka ce wa masida, wato wa masidu ma allamtum min al-jawarih, da abinda ababinda kuka koya ma farauta suka farautu, kenan an shafe wannan. To, wannan shine abinda malamai suke kira malaman usulul fiqh dilalatul iqtida, wato anti dilalatul iqtida dilala ce ta hukumtawa, tilas ne an hukumta sai an kaddara wani abu don ba anan ba za ta yi ba. An gane ko malaman lugha kuma da balaga da nahwu suna kiran shi al-hafu, wato fi al-lughati al-arabiyya, wanda babi ne mai fadi dalilin yin sa da kuma abinda ya kamata a kaddara na kalima da dacewar sa da ma'ana da shari'a da kuma hikima da ta sa aka shafi din. Wanda kuma Imam Suyuti cikin al-itqan fi ulumil Qur'an yana da babi da yayi akan bayani kan al-hasfu da anwa'uhu, in ka diba cikin babul ijaz zaka ga wannan bayani. To, abinda nake son na ƙara muhimmancin ka'idodi na shari'a game da fahimtar nasoshi, shi ne abinda nake son in dan ƙara cikin wannan littafi, shi ne cewa wajen mas'alar da mun ka kawo fakulu mimma amsakna alaikum, ku ci daga abinda wato dabbobi suka kamu muku. Kaga nassi na alqur'ani da yazo a cikin wannan sura ma ta ma'ida da yace hurrimat alaikumul maitatu, an halatta muku almaita, abin da yake ya mutu matsayin mushe ko masai. To, anan sai ya zamanto matsayin amni, ya safi kowane irin mushe, amma za a yi takhsisin sa. Ina fatan an fahimce ni. Za a yi takhsisin sa da mi, wato da wanda shari'a ta abin nan, domin an halatta mu na abin da yake matacce banda, an gane ko kifi, mataccen kifi da kuma aljarad da kuma fara, waɗanda ko sun mutu ana ci. Sannan kuma bayan wannan fakulu mimma amsakna alaikum, za a sake takhsisin wannan aya da wannan kuma ayar, abinda dabbobi suka kama waɗanda aka koyar da su farauta ko da sun kashe shi za a ci, idan ka tura su lokacin da ka tura su kai bismillah ka tura su, idan ka tura kai bismillah ko kai bismillah ka tura. To, kaga wannan zai takhsisin albaytatu banda wannan. To, kaga idan mutum bai san ka'idar shari'a ba, ya zai fahimci wannan? To, wannan yana daga cikin abubuwan da nisan dan ƙara ƙarƙashin wannan aya, da kuma da yace wa dam da jini, jinin ma shi ma za a yi takhsisin sa. ina fata an fahimce ni banda daman masfuhan na ayi takyidin sa sannan kuma banda abin da kamar da zo hadisi an halatta muna jini guda biyu shine hanta da kuma sefa kamar da suke cewa sefa wadun suna cewa makaikaiciya to dan haka idan mutum bai fahimci wannan ba zai zo ya bada hukunci amma akwai abin da yake takhsisin sa ko mutlaka ne akwai abin da yake takyidin sa idan mutum bai fahimci wannan ba ya za a iya fahimci shari'a da kyau dan uwana dalibai yana da kyau irin waɗannan masaloli mu rinka bibiyar su da sanin ka'idodin shari'a kafin mu ce za mu fahimci nassi to ina ganin nan za mu tsaida wannan bayani a ƙarƙashin aya ta 214 da malam ya kawo da 13 da 14 inda yace fas'al bihi ay fas'al anhu ka tambayi game da al'amarin ubangiji khabiran wanda ya sani koko ka tambayi wanda adda sanin sha'ani khabiran wanda adda sanin sha'ani kinan bihi din nan tana nufin anhu niyaba ce mun ka ce ko kuma at-tadmin kamar yadda malamai na lugha da nahwu suka yi sabani akan wannan mas'ala din wanda halitta ta fai an yi wallahi ta'ala a'lam to ɗan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba zamu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayat al-kitab na al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti a ƙarƙashin mas'ala ta wato 60 a aya ta 5 a cikin suratul ma'ida malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau ne aka halatta muku abubuwa da dada an gane ko wa ta'amul ladina utul kitaba kuma abinci duk da yake riwaya daga Ibn Abbas da kuma malamai suna cewa abinda ake nuhi da at-ta'am shine wato abinda aka yanka duk da yake kalmar ta at-ta'am tana nufin abinci amma na abinda aka yanka domin tunda nama ma in an yanka ai cin shi ake yi amma nan zaba'ih ake nuhi wa ta'amul ladina utul kitaba yankan wadanda aka basu littafi hillu lakum ya halatta gare ku aya ta 5 a cikin suratu al-ma'ida kafin mu shiga cikin bayani uhilla an halatta ba akawo fa'ili ba fa'ilin nan shine Allah subhanahu wa ta'ala domin babu wanda adda izinin halattawa ko ya haramta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa wadansu malamai sun kace sunan sa mabni lil majhul irin wanga fi'li uhilla mabni lil majhul wadansu malamai irin Sheikh Ibn Uthaymeen sun kace to ya an ce majhuli na misalin wa khuliqal insanu da'ifa an halice da adam yana da rauni to yanzu ana ce Allah majhuli na kaga wannan zai kai mutum ga kafirci su kuma malamai lugu suka ce a asalin sa mabniyun na lil majhuli a wajen larabawa amma yana fita daga asalin sa yana yuwa an shafe shi saboda an san shi ba a bukatar shakka maganganu ne na malamai wallahu ta'ala alam malam yace hadhihi al-ayatu al-karimatu wannan aya mai daraja tadullu tana nunawa bi umumiha da wato umuminta ma'ana hadewata ala ibahati dhaba'ih ahli al-kitab mutlaqan ta nuna cewa abinda ahli al-kitab suka yanka ma abu talib tafi ya halatta walau sammau alaiha ghayra Allah ko da kuma sun ambaci sunan wani Allah an gane ko au sakatu koko suka yi shiru walam yusammu Allah wala ghayrahu koko busu ambaci Allah ba ko wani sa li annal kulla dakhilun fi ta'amihim wannan duk zai shiga cikin abincin su ma'ana abinda suka yanka وقد قال ابن عباس ياتي وابو امامه ده ابو امامه ومجاهد ده مجاهد وسعيد بن جبير ده سعيد بن جبير واكرمه ده اكرمه وعطاء ده عطاء والحسن ده حسن ومكحول ده مكحول وابراهيم النخعي ده ابراهيم النخعي والسدي ده امام السدي ومقاتل بن حيان ده مقاتل بن حيان ان المراد بطعامهم ذبائحهم ابنده اكي نفي ده ta'amihim nan a wannan wurin zaba'ihum abinda suka yanka kaga ilimi yana buƙatar sanin magabatan da suka fadi wannan magana yana buƙatar kuma ka san ka'idodi na magabata da ka'idodin ilimi kama da qalahu anhum ibn kathir malam yace ibn kathir ya ruwaito wannan daga risu kaga malam yayi adalci wa naqalahu al-bukhari an ibn abbas imam al-bukhari ya ruwaito su daga ibn abbas kaga ni wa dukhulu zaba'ihim fi ta'amihim ajma'a alayhi al-muslimun دخول ذبائحهم في طعامهم معنى اسنيا ابند suka yanka asashi cikin abincin su ma'ana ajma alaihi almuslimun ma'ana mai sun yi ijma'i kansa kaga ilimi yana buƙatar silsila ya zama to mas'ala tun daga asalin inda ta fara har lokacin da ta kawo ka sani ko kuma in akwai wasu da tafai da an kai kan wannan mas'ala din ka bincike su dirasatu sabiqa a cikin bahfi na ilimi na zamani ka sani kar ka zo kawai kai doka ka ce zaka yi bayani haka kawai a gutsire sai ka fada cikin kuskure mai yawa Allah ya kyauta malam yace ma annahu tare da cewa ja'at ayatun ukhar ayoyi daban sun zo tadullu ala anna ma summiya alayhi ghayrullah wadanda suke nuna abinda anka ambaci sunan wani Allah akan sa la yajuzu akluhu bai halatta a ci shi ba wa ala anna man lam yadhkur isma allahi alayhi cewa anna wa ala kuma da cewa anna ma lam yuzkar isma allahi alayhi abin yankan da ba a ambaci sunan Allah akan sa ba la yajuzu akluhu aidan ba za a ci shi ba kenan wanda anka ambaci wani Allah ba za a ci ba wanda ba a ambacin sunan Allah ba ba za a ci ba wanda anka ambaci kuma sunan Allah da sunan wani shi ma kenan ba za a ci ba tunda an hada wato sunan Allah na wani misali kenan amma allati dallat ala man akli ma dhukira alayhi ismu ghayrullah ayat duinda kenan suka nuna cewa ko ayat da ta nuna ko ayoyin da suka nuna cewa suka yi hali akan cin ma dhukira alayhi ismu ghayrullah anka ambaci sunan wani Allah akan sa faka qaulihi ta'ala kenan mallan ya bada misali ne kawai kamar wama uhilla bihi li ghayrillah da abinda anka ambaci sunan wani Allah an gane ko lokacin da uhilla malamai sun kace shine daga murya daga alhilalu ne wata domin in sun kaga wata larabawa suna daga murya su fi suratul baqara a lokacin da yake sabo kenan yana sabon fita a suratul baqara wannan aya take aya ta 173 wa qaulihi da fadar Allah wama uhilla li ghayrillah bih da abinda anka ambaci sunan wani Allah akan sa shine uhillakin nan suratul maida akwai wannan aya da kuma suratul nahl akwai wannan aya kinan sai zamanto cikin suratul baqara an ce wa ma uhilla bihi li ghayrillahi amma a cikin maida da cikin suratul nahl sai an ce wa ma uhilla li ghayrillahi bih kadiba cikin tafsirai musamman masu bayani kan balaga ta alqur'ani zaka ga hikimar da ta sa a cikin baqara an ka gabatar da bihi a cikin kuma suratul maida da nahl an ka gabatar da li ghayrillah ina fata an fahimci daga masu harda alqur'ani wannan abin yana amfani su saboda gare harda alqur'ani cikin baqara wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman idtarra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi a cikin kuma wato suratul an'am sai an kace faman idtarra ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim an gane ko sannan kuma a cikin suratul abin nan cikin suratul an'am an ce uhilla li ghayrillah bih ita ma ta tafi kaman suratul nahl da suratul maida sannan a cikin suratu al-baqara an ce fala ithma alai amma a cikin suratul nahl an kace faman ittada ghayra baghin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim babu fala ithma alaihi a cikin suratu al-an'am fa inna rabbaka ghafurur rahim mas'alolin da suke da alaka da harda alqur'ani saboda daliban ilimi su kiyaye muke zan kawo su wa qawlihi da fadar Allah fi suratul an'am injimalan a cikin suratul an'am aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih abin da yake fasikanci kina an bayani ya gabata can cikin farkon aya uhilla li ghayrillahi bih wanda anka ambaci wato sunan wani Allah a lokacin da za a yanka shi aya ta 145 a cikin suratu al-an'am malam yace wal muradu bil ihlali abinda ake nuhi da al ihlal raf'u sauti a daga murya bismi ghayrillahi an gane ko da sunan wani Allah inda dhabhi lokacin da za a yanka ina fata an fahimce ni mai ta'liqi akan wannan littafi wanda yayi tahqiqin sai yace hadha aslu ma'nahu wannan shine asalin ma'anarsa thumma stumila fi kulli ma dhubiha li ghayrillah daga baya sai an kai amfani da shi duk abinda an ka yanka ba da sunan Allah ba ko an ka yanka ba don Allah ba wa in lam yurfa bihi sautun koda ba a daga sauti ba ya zama to ma uhilla li ghayrillah bih kidan ma'anarsa wato a shari'a kinan tayi umumi ina fatan an fahimce ni to sannan malin yace wa amma allati dallat ala man akli ma lam yuzkar ismu allahi alayhi ayoyin da suke nuna cewa an hana a ci man akli ma lam yuzkar ismu allahi alayhi an yi hani a ci abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu allahi alayhi kada ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akan sa ba suratul an'am aya ta 121 wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mimma dhukira ismu allahi alayhi ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa in kuntum bi ayatihi mu'minin ha in kun kasance kun yi imani da ayoyinsa an gane ko wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira ismu allahi alayhi mi ya same ku an gane ko ba za ku ci abinda anka ambaci sunan Allah akan sa ba suratul an'am aya ta 118 da aya ta 119 fa innahu yufhamu minhu imalan yace to za a fahimta daga waɗannan ayoyin adamul akli mimma lam yuzkar ismu allahi alayhi wannan aya ta ƙarshe kenan bai halatta ba wato a ci abinda ba ambaci sunan Allah akan shi ba domin yace mi ya hana ku ku ci abinda anka ambaci sunan Allah kiran ku sai ya nuna maka in ba an bace sunan Allah ba an yi hani daga a ci shi shine malai yace yufhamu minhu magana ce ta malaman usulul fiqi al mafahim wanda mun taba bayani kansa dalibin ilimi zai koma cikin littafai ya ga mafhum da nau'ukan sa da kuma wato maratib kinsa da kuma mawali ala i'tibar mafhum shi al mukhalafa babi ne mai tsawo kuma da yadda mutum zai tatbikin kowace ka'ida in ya dauka a cikin alqur'ani mai girma ko cikin sunna sai ka iske mas'ala guda daga cikin wannan mafahimi kin ta zaman to bincike na ilimi wallahu ta'ala a'lam wal jawabu malin yace amsa an mithli hadha daga wannan mushtamilun ala mabhathaini ta shafi wato mabhathaini bincike guda biyu al mabhathul awwal bincike na farko fi wajhi al jam'i yadda za a hada baina umumai ayati yadda za a hada tsakanin am da am na aya ta wa ta'amul ladina utul kitaba ayat da tace abincin ahalul kitabi ya kristoci da yahuda kenan ma umumil ayatil muharramati lima uhilla li ghairi llahi bi tare da ayoyin da sun ka haramta a ci duk abinda ba a ambaci sunan Allah ba ko an ka ambaci sunan wani Allah akan sa wagga tace duk abinda an ka ambaci sunan wani Allah akan sa to haramun ne wannan aya kuma ta ce duk abinda ahalul kitabi suka yanka halat ne to ya zamu yi mu hada wannan am da wannan am at-ta'arud bainal umumaini mas'ala ce mai yawa malin yace fima idza samma al-kitabiyyu ala dhabihatihi ghayra Allah mutun ne kristani ne ko ba yahudi ne sai ya ambaci wani Allah a lokacin da zai yanka bi an ahalla bi halis salibi ma'ana yayyanka ta lis salibi ga wannan as-salib alama ta kristanci kenan cross da suke cewa cross ko kruwa aw isa ko ya ambaci sunan isa yesu almasihu aw nahwi zalik ko ko wani wannan to ya zamu yi da shi idan ya zamanto yayi wannan cross wannan alama ce ta kristanci alama ta tsigewa kenan al-mabhathu ath-thani malin yace to kuma bincike na biyu game da wadannan ayoyin ko wannan ayar fi wajhil jam'i baina ayati ya zamu yi mu hada tsakanin aya wa ta'amul ladina utul kitaba ayat da tace abincin ahlul kitabi an gane ko halatu ne aidan ma a qawlihi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kakkuci abinda ba ambaci sunan Allah gare shi ba fima idza lam yusammi alkitabi idan shi ahlul kitabi ya kasance bai ambaci ba Allah Allah wala ghayruhu kuwani Allah ala dhabihatihi akan abinda yayyanka iya zamu yi da wannan ayoyi shi yasa ƴan uwa nake kira ga dalibai ƴan uwana wasu mas'alolin ba wai lafazin ba a aya ce za ta zo ta yi kokarin kamar ta ci karo da wata aya wanga in babu malami babu ka'idodin ilimi ya zaka fahimce su cewa ka dogara kawai da abin da ke rubuce wani bi matsaloli za su taso waɗanda ba a rubuce suke ba Allah ya kyauta to malam yace ammal mabhathul awwal amma bincike na farko fa hasiluhu ga takaitaccen yadda za a gane maganar kenan anna baina qawlihi ta'ala tsakanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum abincin ahlul kitabi halat ne gare ku wa baina qawlihi da kuma tsakanin shi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abinda anka ambaci sunan wani Allah a lokacin da za a yanka shi aya ta cikin suratul maida umuman wa khususan min wajhin wato umuman wa khususan min wajhin ma'ana suna da umumi ta wata fuska tanfaridu aya ayata wa ta'amul ladina utul kitaba wadda anka ce abincin ahlul kitabi tafi fadin ma'ana game da waccan ayata ma uhilla li ghairi llahi bi tafuskar fil khubzi game da abin da yake bread ne ko burodi ko mu ce gurasa ko masa wal jubni da kuma aljubn ana iya cewa aljubn kamar wani nau'i ne na dakashi ko nono wanda yake ya daskare min ta'amihim masalan na daga abincinsu domin shi wannan alkhubzu da aljubnu ba yanka shi ake yi ba ko an bace sunan wani Allah cikin sa dai wato ma'ana shi wannan am ne yafi ya wuce zancen yanka malam yace wa tanfaridu ayatu wa ma uhilla li ghairi llahi bih ita ko aya ta wa ma uhilla li ghairi llahi bih tana kebantuwa ne da fi dhabhil wathaniyyu li wathanihi idan ya zamanto mutum ne wanda bai da addini yayi yanka to shi ba ma ahlul kitabi bane kenan ita ko wannan tazo da zancen mutumin da ba ahlul kitabi ba kenan ta fuska at-ta'amu aya ta fi fadin ma'ana da anka ce wa ta'amul ladina ta fuska abinci ita ko ta fuskar wato li ghairi llahi bihi ita ko ta shafi ahlul kitabi don da ba ahlul kitabi bane ko ta fi hadin ma'ana shi ne abin da malamin yake son ya ci don magana ce ta usulul fiqh da kuma wato ilmu wato abin nan al munazara da ilmu al mantiq wal jadl wal kalam malan babban malami ne a cikin wadannan fagen shi yasa fahimtar magana sau ne lokaci sai an bi a hankali to malan yace to wayajtami'ani surrar raba ta fuskar wani wuri amma sun hadu fi dhabihatil kitabiyyi abinda ahlul kitabi yayyanka allati ahalla biha li ghayrillah wadda ya ambaci wani Allah an gane ko kasalibi kama abin da yake as-salib yayyanka ga wannan alama ta tsige annabi Isa ko cross yadda kike cewa ko kurwa au Isa ko ku annabi Isa fa umumu qawlihi malan yace abin da yake ya shafi am ne na fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma uhilla li ghayrillah bih duk abin da an kai ambaci sunan wani Allah yaqtadi tahrimaha yana nuna cewa kinan ya haramta a ci duk abin da an ka ambaci sunan wani Allah akan sa am ne ya nuna ko kuma mini wa umumu qawlihi shi ko am gamewa ta fadar Allah subhanahu wata'ala wa ta'amul ladina utul kitaba duk abin da ahlul kitabi sun ka yanka hillul lakum halat ne gare ku ko sun ambaci sunan Allah ko bu su ambaci sunan Allah ba ko sun ambaci sunan Allah tare da sunan wani an gane ko Yesu almasihu ko abin da kama da haka malam yace yaqtadi hilliyataha shi ko wannan umumi yana nuna cewa wannan wato yankan ya halatta to kaka kaga doli sai da bayanin malamai malam yace wa qad taqarrara abu ne wanda yake ya tabbata fi ilmi usuli fi ilmi al-usuli a cikin ilmin usulul fiqhi anna al-a'maini cewa wato idan an ka samu nassi ya zamanto am ya hadi kuma an ka samu wani dan uwarsa ya hadi al-a'maini kenan mafi wato gamewa min wajihin idan ya zamanto sun zo ta wato mi a'maini min wajihin wannan yafi wannan fadin ma'ana ta wannan fuska wannan yafi fadin wannan yafi wannan fadin ma'ana ta wannan fuska ya ta'aradani fi surati allati yajtami'ani fiha amma za su yi ta'arud ta fuskar da za su rabu ta wata fuska za su hadu ta wata fuska wanga nassi ya rabu na ta'am da nassin da yace uhilla li ghayrillahi bi ta fuska abincin da ba yanka shi ake yi ba kamar yadda muka faɗa kamar zancin biredi da abin da ya kama da haka shi ko wanga nassi ya rabu da wancan ta fuskar duk abin da anka yanka ba da sunan Allah ba koda ba ahlul kitabi bane to ta inda sun ka hadu yankan ahlul kitabi amma ya ambaci sunan wani Allah to anan sun hadi na an samu wato abin nan gashi ahlul kitabi ne gashi kuma ya ambaci sunan wani Allah waccan tace yanka ahlul kitabi ci za a yi wannan kuma tace a duk abin da an kinka bar sunan Allah ba za a ci shi ba kaga nan sun yi kamar ta'arudi abin da yake cewa ta'arudi sun ci karo da juna a zahiri malam yace to idan za a fayajibu tarjihu bainahuma nan ba yiwa in ba a yi hada su dole sai arjin jayar da wani akan wani warrajihu minhuma yuqaddamu kenan wanda an karin jayas an gane ko an ka dauki nasu an karin jayar da shi akan dan uwansa yuqaddamu shi za a gabatar suwa wa yukhassasu bihi umum wato umumul akhar da shi za a kebance amin wancan kenan sai zamanto wanda an karin jayar sai a dauki shine zai rage fadin ma'anar wancan malam yace kama qaddamna fi suratul nisa kama yadda muka gabatar a cikin suratul nisa fil jam'i bayna qawlihi ta'ala wajjan fadar Allah subhanahu wata'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini ayat da ta nuna haramun ne a hada yan uwa guda biyu a suratul nisa aya ta 23 kuma a qawlihi ta'ala da ayat da ta zo ta ce au ma malakat aymanuhum wanda ta ce kuma ya halatta duk abin da damar ku ta mallaka ba a yi muku kaidi ba suratul mu'minuna da suratul ma'arij suratul mu'minuna aya ta 6 da ma'arij aya ta 30 wannan aya au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin dan mai har da ya hattara akwai ta wurare daban-daban wa kama ashara lahu sahib maraqi saud malin yace kamar yadda mai littafin maraqi saud yayi ishara zuwa gare shi bi qawlihi littafin maraqi saud alfiya ce cikin ilimin usulul fiqh an gane ko ta wani malami na shalaqita wato shankit kenan bilad shankit yanki ne dake kasar Mauritania alfiya ce cikin ilimin usulul fiqh malin yayi sharhin ta shi mai littafin ma yayi sharhin littafin sunansa nashrul banud ala maraqi saud malin shi ma yayi sharhin littafin duk da yake wani dalibin sa ne da daya je a kasar Saudiya dan kasar Mauritania ya zauna tare da shi yake neman malai karantar da shi ya masa karatun wani littafi amma bayan mutuwar mallan ne aka hada shi da shi malam bayaniyar ya mayar da shi littafi ba ala ayyati hal wannan littafi ne wanda mai shi yana karkata wani lokaci zuwa ga aqida ta ash'ariyya duk da yake malamin shi a cikin aqida shi ta salaf ce kenan wajen usulul fiqh littafin yana da amfani kuma asalin sa littafin Imam Suyuti ne jam'ul jawami' wannan usulul fiqh babban littafi sai malamin ya mai da shi a matsayin wato abin nan waqi ya mai da shi alfiya littafi ne mai muhimmanci a cikin usulul fiqh musamman na malikiya kuma da yake yana tatarruki zuwa ga ra'ayuka na wadansu malamai ma'ana ya tattaro masaloli na usulul fiqh masu yawa dalibin ilimi zai nemi wannan littafi ya karance shi da kyau to malamin yace bi qawlihi shi mai maraqis saudi yace wa in yakul umum min wajhin dhahar fal hukmu bitarjih hatman mu'tabar wa in yakun in yakasance al umum min wajhin wato an samu umumi min wajihin da umumi min wajihin domin da tsakanin am da khas babu matsala kawai zamu dauki khas ne mu yi in mun ka samu nasi am wanda ya hade komai da komai mun ka samu khas sai mu dauki wancan wanda ya khas babu da matsala amma in mun ka samu am da am sun ci karo da juna to na an samu matsala kenan zamu dauki dai in an ka fahimci ta inda umumin ya bayyana fal hukmu bit tarjihi nan sai ayi tarjihi tunda sun yi ta'arudi hatman malin yace abu ne wanda an wajibi shine hatman mu'tabar abinda an hankalta mishi ne malin yace fa idha haqqaqta dhalik idan ka fahimci wannan fa alam ka sani annal ulama'a malin yace malamai ikhtalafu fi hadhain al umumaini an gane ko sun yi sabani kan umumi wadanga guda biyu ayyuhuma arjahu wanne ne za'a rinjaye suwa fal jamhur malin yace jamhurin malamai ala tarjih al ayat al muharrama sun dauki cewa a dauki ayoyin da sun ka haramta sun dauki wato arin jayyar da bangare na haramci wa huwa madhhabu shafi'i shine madhhaba ta imamu shafi'i wa riwayatun am malik kuma ita ce riwaya daga imamu malik dai daga cikin riwayoyin da an ci riwaya daga malik ba ana rufe riwayar sa ta hadisi ba a riwaya ta ilimin fiqh wanda an kai daga imamu malik an gane ko wani lokaci sai ga iske malami yana da magana biyu a tana yiwa ya fadi wannan daga baya tashi kan wannan magana domin ilimi kullun karuwa ne yake yi ba malamai abin zargi bane dan wani yana fakewa da wannan ya rinka sukan malamai wa rawahu isma'il ibn sa'id Isma'il ibn Sa'id yayi wannan riwaya anil Imam Ahmad daga Imam Ahmad nan ma ana rufin riwaya ta fiqh ina fata an fahimce ni kama zakarahu sahibul mughni kuma yadda sahibul mughni ya kawo wannan magana an gane ko mughni littafi ne na wato al fiqh an gane ko in anti al mughni littafi ne na fiqh al hanabila duk da yake yana kawo ra'ayukan sauran fuqaha al mughni ibn qudama al maqdisi littafi ne daga cikin littafin al-fiqh al-muqaran sannan kuma yana daga cikin littafin masu fadin fiqh da dalilansa da hujjoji wanda yana buƙatar a samu tabha mai tahqiqi dalibin ilimi zai amfana kwarai da gaske da shi da littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid suna su taimaka ma dalibi wajen fahimtar inda aka dosa malam yace to wa huwa qaul ibn umar kuma gashi ma bayan wadanga malamai ga magana ta ibn umar radiyallahu an sahabi wa rabi'a da kuma rabi'a كما نقله عنهم البغوي كما يد إمام البغوي يروي توسف في تفسيره أتكيد تفسير سمع عالم التنزيل وذكره النووي إمام النووي ياكا ونن في شرح المحذب أتكين شرح نلتافين المحذب أن علي دق علي وعائشة دا عائشة كاغا من لينا سن يكاما كما غنغنون مالمي يكاما كما غنغنون صحابي سننكما فهمت أتما قباتا وانا أكيد زنتم فهم السلف الصالح ina fata an fahimta sannan mallan ya kawo maka mazhabobi littafan da suke kawo mazhabobi sannan ya kawo dalilan su bayan ya kawo dalilan su ayoyi da hadisai da kuma ka'idodin usulul fiqh sannan a tace a rinjaye da wata magana yaushe muke da wannan usulubin a ilimi yaushe mun ka samu littafan da zamu yin wannan shin muna da littafan mun san da muke mu'amalar littafan mun san ka'idodin ko ko kakana muke tafiya Allah ya kyauta mallan yace to warajjaha ba'dhum wasu kuma sun rinjaye umuma ayati tahlili sun ce to abin sun rinjaye da bangare kenan na halacci ayi da ta halatta gaba daya bi anna allaha ahalla dhabaihahum sun ce allah ya halitta abincin ahlul kitabi ma'ana abin da anka yanka wa huwa a'lamu bima yaqulun kuma yafi kowa sanin abin da suke fada da zancin yesu almasihu ko ma menene suke fada kama ihtajja bihi ash-sha'bi imam ash-sha'bi malami ne ya kafa hujja da wannan wa ata da imam ata ina fata an fahimta ala ibahati ma ahallu bihi li ghairi allah na halattar da abinda wato suka fada li ghairi allah ko da sun fadi sunan wani allah wato akan shi kaga mallan ya kawo maganganun malamai ya kawo maganganun malamai daban-daban sannan kuma ya ci gaba da bayani ba haka ne kawai mutun zai zo ba ya fada ma mutane abinda hankalin shi ya bashi ina fata an fahimta domin bayani ne na bukatar dalili malam yace qala muqayyiduhu afa Allahu anhu wanda ya taqayyidin wannan magana yadda baibaice ta ma'ana ya gyara ta yadda za a fahimta ta ina fata an fahimci ne ya takaitar da ita ya tsara ta ya gyara ta alladhi yadhharu abinda yake bayyana wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani kaga ladabi na ilimi duk da yake alladhi yadhharu yace abinda yake bayyana amma kuma wallahu a'lam wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani ga ladabi ga ubangiji ga ladabi ga magabata ga kuma kawo dalilai ga kawo ka'idodin ilimi sannan kuma tare haka tare da ladabi akan tattauna kan mas'ala littafi na mutum ya karanta ka'ida nawa ya sani magana magabaci nawa ya kawo Allah ya kyauta malam yace anna umuma ayatil man'i arjahu shi a wajen sa ayoyin da sun ka hana a ci wato amukin su da ya hana ku wani irin abinda an ka ambaci sunan wani Allah a kansa an gane ko kada a ci yace shi a wajen sun firin jayi wa ahqqu bil i'tibar su suka fi cancantar wato a dauke su a hankalta musu ayi aiki da su min turqin mutaaddida kuma saboda wasu hanyoyi daban-daban ma'ana ba wai dan saboda kawai na zabi abinda nake suna ba a'a ga dalilai na malam yace minha daga ciki qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abinda yake sa maka shakka ka tai zuwa ga abinda baya maka shakka baya saka shakka ina fata an fahimci ni ma'ana duk abinda kake da shakka a kansa ka bar shi ka je zuwa ga abinda baka da shakka ya fi maka sauki ma'ana tunda an yi sabani ko da waɗancan malamai sun kawo nasu dalilai ne mun ga su sun kata su hujja to amma tunda haramci shakka shi tana zuwa cikin zuciya to a kore shakkan nan wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam malaita daga cikin dalilai kuma fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal ithmu ma haka fi nafsi an gane ko wannan hadisi da anka kada ma yuribuka ila ma la yuribuka hadisi ne na imam at-tirmizi an gane ko ya kawo shi da imam an-nasa'i da imam ibn hibban an gane ko da imam al-hakim a cikin al-mustadrak an gane ko sannan imam al-hakim ya inganta da wannan wato abin nan hadisin an gane ko hadisi ne na hasan bin ali sannan kuma radiyallahu anhum ajma'in sannan kuma hadithi na gaba hadithi wal ismu ma haka fi nafsi fi nafsi abinda ake ce ma zunubi abinda ya tsaya ma a rai an gane ko hadithi ne wanda imamu muslim ya ruwaito shi an gane ko na hadithi na nawas bin sam'an wal ismu ma haka fi sadrika an gane ko abinda yazo a cikin ya zauna maka a cikin kirjinka kenan wa fi riwayatin malam mai tahqiqi littafi yace wata riwaya wal ismu ma haka fi nafsika zunubi shine abin da ya tsaya a cikin ranka kaga nan ga tare da ladabi na ilimi bayan shi mai littafi yace ma haka fi nafsi shi sai ya kawo riwayoyin da sun kazo cikin muslim fi sadrika da fi nafsika an gane ko amma kuma bai ce malam yayi kuskure ba saboda bai sani ba shin malam yayi amfani ne da tawar riwaya wanda ba nan take ba sai ya kawo dan da shi ya sani ladabi na ilimi alhadith ina fata an fahimci sannan kuma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman ittaqa ash-shubuhat wanda nisanci shubha faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi haqiqa ya tsirar da mutuncin sa ya tsirar ya kubuta wato ya tsirar da mutuncin addinin sa ya tsirar da mutuncin kansa domin inda akwai shubha da ka zo nan dama nan da mutane suke jiran mutumin da yake da addini a ganshi inda akwai shubha shikenan a kama sukar addini ba ma za a tsaya gare shi bane har addinin da ake son a taba sai an taba wannan dabi'a ce ta mutane wannan hadisi kuma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari inji mai wanda tahqiqin wanda littafi yace Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi hadisi ne na An-Nu'man bin Bashir wannan taba'a da nake da ita galibin waɗanda suke bin mu wata rana tana yawa ba ita ce suke da ita ba taba'a da muke da ita taba'a ce ta Kursiyul Qur'an al-Karim an gane ko wa ulumihi an gane ko al-isdar na ath-thani wa ath-thalathun tahqiqi na Ahmad bin Muhammad Badawi an gane ko wannan littafin idan mutun yana da wannan neman wannan taba'a ita akwai tahqiqi tana da wasu ƙarin bayanai wanda wani zai ji ina yin su tana yiwa ba wannan taba'a gare shi ba yayi mamaki wallahu ta'ala a'lam to wannan hadisi mun kace na cikin sahihul bukhari da muslim dan haka duk inda akwai shubha in dai ba mantuwa ba ko kuskure bai dace a gare ka ba laraba suke cewa la talumanna man asa'a dhanna bik idza ja'alta nafsaka hadafan littuhma kada ka zargi kada ka ga laifin mutumin da ya munana maka zato idan ka gitta kanka wurin da za a wato tuhumce ka mutum ne ya dauko kwalbar giya ya wanke ta sai ya sa aka sami shi ruwa a ciki ya kai cikin firjin ko frigo ya aji bayan ruwan sun yi sanyi sai ya zo bakin kofar gidansa ya zo ya aza table ya dauko wannan abin nan kofi ko mu ce ver ya aza ya sa kankara sannan ya dauko wannan kofin ya aje bakin kofar mutane suna bi suna wucewa sai hujja shi yanka cewa ne mina nace a ai ruwa ne nike sha cikin kolbar giya kaga dole da wadansu su yi maka mummunan zato ka zo ka yi tsaye da mace bakin kofa ko da mahaifiyarka ce ko da mammarka ce an gane ko matarka wani ba zai gane haka ba kuma ko ya gane ba zai gane ba dan saboda dama abin da yake jira ne yaje ya talla addini dan haka ya kamata ɗan uwa mu kusin mu yisance irin waɗannan abubuwa Allah ya muna kariya to ko da sadaka zaka bayar yanzu in ka ba wata mace sadaka fi sabilillahi sai a duba dan an ga tana da shekara 20 sai a ce kai ba dan Allah bai yi koko idan tsohuwa ce tana tare da mijayi mai budurwa sai a ce a'a waccan ce ka bayar shi yasa mutane ba wani aiki na alkhairi wanda zaka yi don Allah sai dai kai don Allah kuma kai kokari kaga kai bi hanyoyin da sunka dace in ka bi hanyoyin da suka dace amma ba zaka wato idan ka wuce sata in ji mallam Bahaushe ce baka wuce zargi ba idan ka wuce sata baka wuce zargi ba ma'ana duk yadda ka kai ga kokarin gudun wurin da za a suka ka sai an soke ka amma dai ka san kai ka iya kokarinka ka kiyaye ka'idodin da za a bi wadanda shari'a ta ce wallahi ta'ala a'lam malam yace to wa minha daga cikin kuma ka'idodin da muka bi wajen rinjayar da wata magana akan wata magana anna dar al mafasidi cewa tunkude al mafasidi banna ka'ida ce ta fiqh usulul fiqh da kuma al qawaid al fiqhiyya muqaddamun ala jalb al masalih an gane ko kuma ce ka'ida ce fiqhiyya ana gabatar da shi akan jalbi al masalih akan jawo amfani malaman wato alqawaid alfiqhiyya suna amfani da wannan malaman usul alfiqh suna amfani da wannan malam yace to kamata qarrara fi alusul kamar da tabbata a cikin wato usul alfiqh an gane ko ka kuma cikin tafin usul alfiqh zaka ga suna kawo wannan kaida in ba malamin da tana yiwa wani lokaci ba bai kawo ta ba saboda tafin shi takaitacce na koko abin da ya kama da haka malam yace to wayan bani ala zalika za a gina akan wannan annan nahaya cewa shi hani idza ta'arada ma'a al-ibaha idan ya ci karo da abin da yake halat kama hona kaman wannan fan nahyu hani awla bit taqdim shi fi cancanta a gabatar da shi wal i'tibar a hankalta masa li'anna tarka mubahin domin ka bar abin da yake mubahun ne ba wajibi bane akan ka ba kuma ba a wajibta ma kai ba wajibta ma ka bari ba ahwanu shi an mafi sauki min irtikabi haramin da kaje ka aikata haram in dai wannan abu mubahun ne an ce Allah ya halatta maka shi amma kuma wannan aka ce Allah ya haramta maka shi kenan yanzu ga kasancewar shi halatta ne kai amfani da shi ga karancewar shi haram ne sun yi kusan su ci karo da juna ko kuma akwai shubha to kare ka nisanci haram an gane ko duk da kike ga ka'ida malamai wani lokaci suna ba ka'ida ce mutlaka ba wani lokacin sai ka iske akwai wasu dalilai da ake fita wajen tarjihi amma dai in dai haka ne zalla galibi malamai suna tafiya akan wannan bal malam yace a'aha sarraha jamaahiru min al-usuliyin jamhuri daga cikin malaman usulul fiqh sun wato sarraha malaman zauri sun kace sun kururutas ma'ana sun fito da bayani a fili bi annan nass dalla ala al ibaha nassi wanda yake nuna an halatta abu fil martabati thalitha yana cikin mataki shine mataki na uku minan nass dalli ala nahyi at tahrim daga nassi wanda yake nuna hani na haramci kenan ma bai ma kai nabi ba shike bi masa ba li'anna nahayat tahrim domin hani na tahrimi na an ce Allah ya hani na haramci muqaddamun alal amri dalli alal wujub za a gabatar da shi akan nassin da ya nuna abu wajibci ne domin an samu nassin da ya umurni an ka samu nassin da ya hani to na hanin ake gabatarwa akan bi akan nassin da ya zo akan wajibci wato wajen jera nau'i na matsayin nasoshi lima zakarna min taqdimi dar'il mafasidi domin malai ce mun gabatar suwa cewa malamai sun ce a gabatar da tunkude banna ala jalbil masalih akan jawo amfani wadalla ala al'amri wanda ya nassin da ya nuna akan umurni muqaddamun ala dalli ala al'ibaha ana gabatar da shi akan wato nassin da ya nuna abu halat ne kina idan muka samu abu yana tsakanin wajibci da kuma rashin wajibci to zamu gabatar da wanda ya nuna abu matsayin wajibi yake to kina kaga kina sai zaman to shi ibaha tana matsayin mataki ne na uku daga ciki ina fata an fahimce ni muqaddamun ala dalli ala al-ibaha malan yace lil ihtiyati saboda mi saboda ihtiyat ya anci ihtiyat shine daukar mataki ko kariya fil bara'ati min uhdati at-talabi saboda dan adam ya tsira bara'a kubuta min uhdati at-talabi daga wato uhda ya anci uhda kamu na nima kamu na abinda an ka dora maka kai sakaci kenan domin in abu anci aya ta zo ko hadisi an yi umuni da shi wasu sun kace wajibi ne wasu sun kace ba wajibi bane to idan ka dauki wajibi ne kai yi ko da ba wajibi bane kana da ladan matsayin shi mubah amma in ka dauke shi mubahun baka aikata shi ba shi na matsayin wajibi to kana da zunubi to kaga in kana son ka tsira sai ka zama to ka aikata shi shine malam yake son ya ce malam ya ce wa qad ashara ila hadha yayi nuni zuwa ga wannan sahibu Maraqis Saud malam mai littafin Maraqis Saud an gane kuma yin bayanin ko ne littafi ne a cikin farkon karatun nan fi mabahath at-tarjih ababi wanda ya bayanin yadda ake rinjaye suwa tsakanin nassi da nassi bi itibaril madlul wato ta fuskar al-madlul ma'ana kina abin da yake nunawa na ma'anan nassi bi qaulihi domin ana tarjihi ne da abubuwa daban-daban amma malamai suna kasa su gida biyu ana tarjihi da sanadi ana tarjihi da matani wani lokacin akalli yawan nassoshin da sun kazo ta fuskar kenan wato dalili naqli wani lokaci kuma ta fuskar tarjihi ta fuskar ma'ana wanne ne yafi karfin ma'ana tanan ne za a fara wato tarjihi babi ne mai fadi dalibin ilmi zai iya diba cikin littafin malam muzakkaratun fi usulul fiqh da kuma wannan littafi wanda malam ya fada Maraqis Saud sharhin sanashi nashrul banud da kuma sharhin da malam ya masa na nafrul warud ala Maraqis Saud da kuma ma littafin abin da ya shafi tafsiri fusulun fi usul at-tafsir na ustad dr musaid at-tayyar yayi bayani sosai mai muhimmanci game da abin da ya shafi ulumul qur'an an gane ko game da tarjihi na usul at-tafsir da kuma sauran littafan da aka yi wajen wato tarjihi kenan malan yace wa naqilun wa muthbitun wal amiru ba'dan nawahi thumma hadha al-akhiru ala al-ibaha an gane ko kenan malan ya kawo bayani ne kan yadda ake yin wato at-tarjihi domin nan ya kawo naqil abinda an ka cirato wa muthbitun da mai tabbatarwa wal amiru da nassi mai umurni ba'dan nawahi duka wadanga suna bayan nassi wanda ya hali ina fata an fahimce ni ma'ana yana bada jeri ne na martaba wadda ake bi wajen wato daukan tarjihi a rinjayar da wani akan wannan malam yace fa inna ma'ana qaulihi ma'anar fadar sa wal amiru ba'dan nawahi annama dalla alal amri nassin da zuwe umurni ya bada bayanin cewa an yi umurni ba'da ma dalla alal nahyi a cikin jerin nassoshi za a kawo shi bayan wanda ya nuna hani faddalu alal nahyi nassin da ya nuna hani huwal muqaddamu shine za a rinjayes wannan kuma ka'ida ce ba dole bane wani lokaci ana iya saba mata amma wannan shine galibi wa qauluhu kuma da fadar shi thumma hadhal akhiru sannan wannan na karshe malam yace abin da yake nuhi da shi alal ibahati nassi wanda yake nuna halacci kenan ya'ni anna an-nassa dalla alal amri nassi wanda ya nuna umurni muqaddamun alal ibaha ana gabatar da shi akan nassi wanda ya nuna ibaha halacci kama zakarna kamar yadda mun kai bayani fatahassala malam yace to tanan zamu gane kenan magana ta tabbata anna al-awwala cewa shi al-awwalu na farko an-nahyu nassin da yazo yana hani fal amru sannan nassin da yazo yayi umurni umurni nan yana izmin tuwa ko na wajibi ko umurni kuma na mustahabbi fal ibahatu sai nassi wanda yazo ya nuna ibaha ma'ana in kaga dama kai in kaga dama ka bari an gane ko fa zahara taqdimun nahyi malin yace sai ya bayyana cewa hani ya gabata wato ya bayyana gabatar da hani ko nassin da ya nuna hani amma uhilla bihi li ghairillah na abinda anka wato ambaci sunan wani Allah akan sa ala ibahati ta'ami ahli alkitab akan cin abinda ahli alkitabi suka yanka domin wannan tace ka a ci wannan kuma tace an halatta maka to kaga wagga amu ce duk abinda ahli alkitabi wagga tace ko duk abinda ba ambaci sunan Allah ba ko anka ambaci sunan wani Allah duk abinda anka ambaci sunan wani Allah kakkaci malai ce to sai mu gabatar da ita kaga kaida wanda malai biyo jin tarjishi da kaida ta ilimi da nassoshi ba da son rai ba a ilmance kuma tare da kuma ladabi tare da kuma bin mas'ala tun da tushen ta tun daga asalinta wa alam malin ya ci ka sani annal ulama su malamai ikhtalafu fi ma harrama ala ahli alkitabi sun yi sabani kuma wannan istitrad ne nan mana karin bayani ne malamai sun yi sabani akan abinda anka haramta ma ahli alkitabi ka shahmil jawfi an gane ko kamar kitse wanda a can cikin ciki minal baqari na daga wato cikin cikin sariya kenan wal ghanami da kuma dabbobi kananan dabbobi wato rago da tunkiya ko tumkiya da kuma bunsuru da wato abin nan akuya an gane ko minal ghanami wal muharrami ala al yahud wannan kitsen da ba an haramta ma yahudawa shi an gane ko hal yubahu lil muslimi mimma dhahabahu al yahudi nan wato far'u ne reshi ne shin tunda su an haramta musu yanzu an ce sun yanka to sun yanka muqaddarta sun yi yanka irin wanda musulunci ya yarda da shi to shi abin bai halatta gare shi ba abinda malamai suke so su ce to yanzu shi ya yanka abinda bai halatta ba gare shi shin kai yanzu ya halatta gare ka nan na tambayar take na fata an fince ni tunda shi haram ne gare shi kamar mutun na yanzu bari in bada misali da zamu ganewa a ce mutun yayi abinci amma shi bai cin abincin nan shin kai zaka ci abincin nan kaga wannan abu ne wanda kaga hankalinka zai dauka zai hankalinka zai tashi ko ba haka ba shi yasa yanzu da yawan mutane wadanda ake so a kashe su musamman suna zargin matan su da kokarin su kashe su idan matan su sun ci abinci sun dafa abinci idan matarka ta ce ba ta ci sai ka ce a sai dai ku ci tare koko a fasa to wani yana yin wasa ne ba ina cewa duk mu ne ba wani kuma bai yarda bane ya fi son a ci tare in mutuwa ta a tafi tare lahira ko ba haka ba musamman wannan lokaci da duniya ta lalace matan mutane da dama suna son su kai su wato lahira sai ka iske wani bai ma yarda ya ci abincin ma wani kuma in za a ci sai dai a ci tare in ana so a yi mutuwar kasku Allah ya kyauta malam yace to fal jamhuru jamhurin malamai sun tafi cewa ala ibahati zalika lil muslim ya halatta musulmi yace li anna zakata domin shi yanka la tatajazzau abu ne wanda baya rarrabuwa bai yiwa a ce an yanka abu sashen shi halatta na sashen shi haram shi ne la tatajazzau daga juz'ina wa karihahu malikun shi ko imam malik yace a shi ya karhanta abinda kitsin da Allah haramta musu kai ka ci an gane ko tunda da ya ji a shi tun asali Allah wato ya haramta mishi shi wa mana'ahu ba'du ashabihi kuma sashen imam malik su sun hana ma ma'ana kinan shi imam malik karhanta na yi su sun ma hana gaba daya kabn al-qasim malik yace kamar ibn al-qasim wa ashab da ashab mai tahqiqin littafi yace in kana son kaga wannan bayani ka diba cikin al-bayan wa tahsil na ibn rushd da adh-dhakhira ta imam al-qarafi da at-taj wal iklil an gane ko da sharh mukhtasar khalil da al-fawakih ad-dawani للمواق كنا التاج والإكل للإمام المواق المهم مواق واتو اللي تتفيني واتن دا سوكا كاو دم مغانا دا اكا بزا اتحكيك انتا معنى اما لن يكاو آية اي تحكيك او انا آية ايناتكي واتك اراعة تيكما ان كما كراو ايني دا بند با اتبتر دسو ان حديثي ني ابي اغاني انغاني كو ابن دا سوكي كرا التوثيق العلمي اللي تافن فتحه ني كما شما سي ابيشي اي توثيقي نا مغانا اغا ابن دا فتحك ني كو باكنا بلي دا وانا نيما لمن بحثي سوكي زاهن كاما mai yawan surutu da fadar maganganu ba tare da wata hujja ko da dalili ba in ka je sai ka iske mutu ya rubuta bahasi mai safa 500 har ma 1000 sai a ce babu wata fa'ida ta ilimi saboda babu ka'idodin ilimi sannan babu shakhsiya ta shi mai binciken yaya fadi wani ka kawo dalilin wane da wane wanne ne yafi daga cikin su miye yayi dalili ina taka shakhsiya take babu ina tawthiqul ilmi yake magana kaza da kaka fada da ina ka cira tota tunda ba kai ne farkon ilimi ba koko kawai son da kaka kai surutu ko kayo qassun walasqun ka ciro da can safa 40 50 60 ka hada ka basu ka ce ka samu ilimi akwai hatsari ga irin wannan manhaji musamman a zamanin da muke ciki yanzu da duniya ta rikice ana rubuta mu mutane magister ana rubuta musu doctora suna bada kuɗi sannan su zo suna kokarin kuskurantar da malamai koda kai doctora darasi guda ce koda kai magister darasi guda ne koda kai bahasin takharruj darasi guda ne domin qadiyya guda ce zaka yin bincike kanta to dubban mas'alolin da baka yi bincike kansu ba su ko suna ina شاعر يتي قل من يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء كتيما وندي يكي ادعاء شيئا ينا دا إلمي كتيما عرفت شيئا كاسا أبو تايا وغابت عنك أشياء أبو داما سنفكو غريكا دا هكا ينا دا كيوم متمتا ilimi ba mun ce ilimin zamani bai da amfani ba mun ce bincike bai da amfani ba mun ce a doctora ba ta da amfani ba ko professor a suna da amfani musamman a wannan zamani amma ilimin shi yafi su muhimmanci domin shaida ce ta cewa an baka ka iya bincike ita doctora da magister kamar yadda wani babban professor yake faɗa ba wai ita take nuna kai mai ilimi bane domin ka gane yadda ake bincike dan haka ilimi sai an zage damtsi an yi bincike kamar yadda suke cewa aljami'a لا تخرج العلماء وانما تخرج البحاث والمثقفين جامعه با ta fitar da malamai amma tana fitar da masu bincike wadanda zasu iya zama malamai da professorshi kuma za ta iya fitar da wato al-muthaqqafin wayayin mutane su san ka'idodin ilimi wato yadda ake bincike amma ba wai za ta baka ilimin bane dole sai kai karatu ga wadanda Allah ya ba ilimi sannan kuma ka ci gaba da bincike sannan kuma kana tattaunawa da malamai da sanin irin yadda ya kamata dan haka kowa ya kamata ya ba wani matsayin sa kasance mutum da shahada ba shike nuna bai da ilimi ba kasance wa mutum bai da shahada ba shike nuna ke da ilimi ba ilimi abu ne wajen tattaunawa da kawo dalilai da mas'aloli da zuwa wurin da za a gabatar da ilimi nan da ake ganewa yake da karatu wannan diploma kin zamani ne ya kawo shi sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam malamai ne ba su da diploma ko guda imam malik da abubakar da imam shafi'i da ahmad bin hanbal ba su da certificate ko diploma ko guda ibn taymiya bai da diploma ko guda ibn baz bai da diploma ko guda sheikh nasiruddin al-albani bai da diploma ko guda an gane ko sheikh muhammad al-amin shinqidi bai da diploma ko guda manyan malaman musulunci da sun kai musulunci aiki wadanda muke rubuta doctora da littattafan su da yawan su ba su da wata doktora sun yi ne don Allah yana da kyau ka mutunta waɗannan littattafan da kai bincike da su ba kai kan rubuta su ba kokari ne kai ka kawo taka gudunmuwa da haka ya kamata kowa ya san matsayin kowa ya kamata kuma mutum ya mutunta ilimi ba wai ya mutunta certificate ɗinsa kawai ba a'a yana da kyau ka mutunta ilimin kansa in an ka tattauna kan mas'ala ko da kana da babbar shahada ka gane cewa ba daidai kake ba kai hakuri haka ne ilimin ake bukata ba wai ita wato abin nan ba jami'o'in musulunci da dama asalin su masallatai ne ake karantar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a darul arqam ibnu abil arqam ya karantar da sahabban sa a makka karatun zauri ne kenan a madina yazo ya karantar da sahabban sa a gidansa karatun soro kenan ya karantar da su a masallacin sa karatun masallaci kenan Jami'atul Azhar asalin ta Jami'ul Azhar ne daga baya ne abu ne jami'a yazo university an ka zo an ka ce Jami'atul Azhar an ga Jami'atul Zaituna asalin ta daga Jami'ul Zaituna ne a kasar Tunis masallaci ne da ake karantarwa daga baya aka yi jami'a ina fata an fahimce ni shi yasa suke yi riwaya daga wani malami da ake kira Kishk Abdulhamid Kishk duk da yake ban sani ba ko ta riwaya ta inganta yake cewa an tambaye shi mata fasadatul azhar wani lokaci na jami'atul azhar ta lalace yace munzu an unnisat lokacin da an ka maida ta mace da tana jami'u an ka ce jami'a shi ma wani babban mufti na kasar Yemen da suke bada labarin sa babban malami ne da aka tambaye sa daliban ilimi suka zo suna mamakin karatun sa gashi babban malami an gane ko babban malami wanda kuma yana da ilimi amma kuma doktorori da 'yan jami'a ko yanzu a Najeriya in ka je zaka iske professorshi da doktoci suna zuwa wajen malamai ɗaukar karatu na soro domin can an san ilimin sai suka tambaye shi an kai ka samu wannan ilimi kuma kai baka karatu ba ya an kai aka samu bambanci tsakankanin mu aka ce ya ce antum darastum fil jami'a ku kun yi karatu a cikin jami'a kenan mace wa ana darastu fil jami'a ni ku na yi karatu a cikin masallaci kenan wajen malamai ya ce walaysa dhakaru kal unta namiji ba ɗaya da mace yake ba to wannan ba shi ke nuna duk mutumin da ya karatu a jami'a ba wanda ya karatu a masallaci ya fi shi amma irin hikayat ne da tara'if da malamai wato suke kawowa kuma inda an ka san ilimi ana bincike ana karatu yanzu idan muka duba a masallacin Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan dalibai sun yi karatu a jami'a suna zuwa suna ɗauka karatu ga malaman zaure an gane ku cikin kowane fanni tun da karatun zaure ne ake yi a can a masallacin Makka yanzu ana karatun littattafai bayan an ƙarice karatu daga jami'atu ummul qura da sauransu sai aka haɗa dalibai su yi karatu dan haka ya kamata mu fahimci manhaji na ilimi da yadda ake tattaunawa akan masaloli na ilimi ba sai mun je wajen neman doktora ba ko wani abu a'a tana da muhimmanci amma bayan doktora akwai buƙatar neman karatu kuma ya kamata fannin da baka sani ba ka rage kakkai magana a cikin fannin da baka sani ba kamar yadda sun ka ce man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib wanda ya magana a cikin fannin da bai san shi ba zai zo da abubuwa masu ban mamaki dan haka ƴan uwa lokacin mu ya matso wannan mas'ala din dole zamu kuma dan baya a cikin darasin mu na gaba in Allah ya kai akai muna rai a darasin mu na 56 insha Allah ta'ala sai mu dora don mas'ala ce mai tsawo a cikin wannan littafi mallan ya tsawo ta bayani akan wannan mas'ala din dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh